بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هاتك بدأ تفسير سورة الأنفال اليوم شاء ترى جوة رمضان هجرة كما أتي شكرة تدريد تريد تدريد أربعين دا أخوزام شكبا تجعين دا مكتايا أولا تفسير دا مكتبا تروى أما صلاة شبير أتي مسلون شي ليس إدامة مجهر يومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى ينا مخاطبا كمتان بدر خصوصا مخاطبة دكا مؤمني لدنيا ودن داعي كراس أبايا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يتي واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. إذا مكتوبة خصوص وأن آية شواء أنا مجناني دا متان بدر ينا تناتر دا مهاجرون ودن دا سكي إذرا دا مكة سكداو مدينة يتي كتنا إذ أنتم قليل يا يندا كتي كوكتن مستضعفون يا يندا كتي ما سلولي. أنا إذا أكتي قليل كو كثير جن إنسو دا مفرد إنسو تكعب قداد إيني إلا إياكا دا سياسي ذاك جاني جن إيدي كوكما مفردين فنن قليل ينا أفضي الدبوني نا كثير كما يدى صغير ددونا كبير أما وني لو كتي سكن يا تنجين جونا تسيني أنا يتي إذ أنتم سيتي قليل بيتي قليلون با سبدا وزنين فعيل يستوي فيه المفرد والجمع والمؤنث والمذكر مفردي ده جمع ده مؤنث ده مذكر ينازم دايا ينادي لك شمورا رندا وسكي كذكري على ربي. ابن مالك ألفية سيناتيوا ولا تلي فارقة فأولى أصلا ولا المسعال والمسعيلة كذاك مسأل ولا تليه تلفرق من ذا فشذوذ فيه يتولى أوزاني ذي أنبتا ستي أكوي فعيل أكوي فؤول أكوي مفعال أكوي مفعل أكوي مسعيل
wadannan yace farika ta tatalifi wacce take bambanta tsakanin muzakkar da muannas ba sa cigan su in kaga dayan su ko wani su wannan ya shiga fa shuzuzun fihi shaz ne misalin jam'i inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mala'ikatu ba'da zalika zahir zahir wazanin safa'il kaman kalil da muke magana akai al mala'ika jam'i ne amma yake zahir bai ce zahiruna ba haka inda Allah yake cewa wa kathirun minhum bayti fasiquna kathirun ne kuma sai ya bashi jami yace fasiquna to ganin wannan to shine anan iz antum qalilun sannan wannan aya tana daya daga cikin dalilan almu'ribuna malaman iradi a lokacin da is yazo cikin qur'ani suke kaddara miki fi'ili uzkur saboda anan kwararo ya fito karara ya fito da yace wazkuru yace is antum qalilun saboda haka ne idan is zarfiya aka rasa muta'allikinsa sai a kaddara miki da fi'ili uzkur wannan yana ɗaya daga cikin dalilansu kamar yadda dalilin malaman sarfu na bawa kalmomi wazani da fa'un da ainun da lamun su ce nasara wazaninsa fa'ala su ce daraba wazaninsa fa'ala ko yadribu wazaninsa yaf'ilu su ma suna kafa hujja ne da aya ta cikin qur'ani Allah da ya ce kad aflahal mu'minuna sai ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil laghwi mu'ridun sai ce wallazina hum bizzakati sai ya ce fa'iduna fidda zakka din sai ya kawo shi da wazani na fa'ala wannan zai nuna dukkan fi'ili zai iya zamo fa'ala to kamar wannan ne anan iz antum qalilun dinnan khabar ne na farko mustad'afuna sannan kuma khabar ne na biyu wannan shine iradi mafi inganci wadanda suke cewa mustad'afuna na'ati ne na qalilun jawabin da muke na baya to shine yake ayyadawa saboda qalilun anan jam'i ne a ma'ana saboda khabar ne na jam'i saboda haka aka ce mustad'afuna din sifar ta ce kar ka zo ka ce ta yaya a sifar mufradi ya zamanto jam'i saboda wannan mufradin yana mahallin jam'i ne saboda yastawi fihi almufradu wal jam'u kamar yadda muka bayyana a baya to shi ne ibnu malik shi ma yake cewa wa akhbaru bismaili aw bi aktara an wahidin kahum suratun shu'ara ma'ana mubtada guda daya sai ya bashi khabar guda biyu qalilun khabar na farko mustad'afuna khabar na biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da su cikin ni'imomi da ya masu shine lokacin da suke yan kadan lokacin da kuma suke da rauni a Makka suna nan yan kadan ba su da yawa musulmai yan kadan kafirai da yawa sannan kuma a Makka suna da rauni ba tattalin arziki ba magoya baya ba sha'abiyya ana rayuwa cikin wani irin yanayi ba kuɗi ba jama'a ga kuma yawan makiya shi ne Allah yake tunatar da su da na halayya guda biyu qalilun mustad'afuna fil ardi al-ardu anan ana nufin makka ne yayin da kuke makka ku kaɗan ku tuna wannan yayin da kuke Makka ku masu rauni masu rauni kuma sai Allah subhanahu ta'ala yace takhafuna an yatakhaffafakum an-nas saboda karancin ku da raunin ku kuna tsoro mutane su yi khafafin ku su warce ku su sace ku su kashe ku anan ishara ce ta gamawa da su lokaci kankani ku ne ɗan kaɗan ba ku da tattalin arziki ba ku da makamai ba ku da komai kuma tsakiyan makiya masu yawa masu tattalin arziki masu makamai kaga koyaushe kuna rayuwa cikin dadar za su yi afsa muku lokaci guda kawai su gama da ku shi ne takafuna an yatakhaffafakum an-nas anan takhaffafa daga khaffafa yakhtifu ne khaffafa yakhtifu shi ne warta da sauri ko satan abu da sauri anan kinaya ce ta iya gamawa da su cikin lokaci kankani a janibin maƙiyansu mushrikan Makka to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da wannan kalima majazan takafuna an yatakhaffafakum an-nas fa'awakum ay fa'awakum ila al-madinati ana cewa awa lasi ana cewa awa ba'i ma'anan su ɗaya ne babi ne guda ɗaya wanda mun sha bayanin wani lokaci mufradi wani lokaci mujarradi da mazidi yake iya bada ma'ana guda ɗaya kamar nan awa da awa awa ala wazni ta'ala sulasi awa ala wazni as'ala rubai kuma ma'anan su ɗaya ne to shine anan Allah yake sai ya kawo ya kawo ku Madina bai ba wa maƙiyan naku dama sun yi amfani da damar su ba saboda a lokacin suna da dama ga su su da yawa musulmai kaɗan ga su da ƙarfin tattalin arziki musulmai da raunin tattalin arziki ga su da shiri musulmai ba shiri ga su da yawan makamai musulmai ko wuka ba su da shi ba su yi amfani da daman su ba Allah bai ba su wannan daman ba da sun yi amfani da wannan dama shi kenan za ka ce su kaf to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ma'aiki alayhi salatu wassalam hikimomi da dabaru na amfani da damansa yayin da su mushrikan Makka kuma ba su yi amfani da damansu ba damansa da manzo ya yi amfani da shi da ya ga lalle musulmai kaɗan ne tsoron kada su su yi amfani da damansu su kashe musulman gaba ɗaya sai ya ce da manya-manyan musulmai guda goma sha biyar karo na farko ya ce su kaura daga Makka su je Habasha hikimar wannan shi ne ko da an kashe dukkan musulman da suke cikin garin Makka akwai musulmai a duniya waɗanda suka fita suka bar Makka wannan hikima ce wanda hikima cikin hikimomin dabarun rayuwa da dabarun security da kuma dabarun wato society na rayuwa to shine bayan wannan ana musulunta da musulmai suka yi yawa suka zamo kaman ɗari da wani abu sai manzo ya fidda 70 da wani abu a cikinsu ya ce sikil suma su kaura zuwa Habasha bayan wa'ancan 15 na farkon sun dawo saboda ba su ji daɗin zama Habasha ba saboda canjin weather sai ya tura wasu 75 to daga nata'ijin wannan dabara da daman da manzo ya yi amfani da shi a can Habasha har sai da sarkinsu ya musulunta ana ce mishi annajashi talakawansa gaba ɗaya suka musulunta amma abin mamaki shine gunda yake da tarihi na musulunci kaman Habasha yanzu baka jin tsoriyar musulunci a wajen saboda irin makircin da turawan mulkin mallaka suka yi wa wannan nahiya dan me hatta sunan Habashan na da suka shafi a geografiya ta duniyar yau saboda kada ta tunatar da mutanen da suke rayuwa a wajen tsofin tarihinsu na cewa fa an yi hijira fa zuwa Habasha kafin a yi hijira hatta zuwa Madina kaga kenan Habasha suna da tarihin musulunci fiye ma da Madina kenan amma haka ina tsoriyar musulunci yake a Habasha babu gunda ya fi ƙarfi a Habashan wancan lokacin ma aka canja masa suna aka kira wajen da Ethiopia wanda asimar su capital su Addis Ababa wanda a wancan lokaci in aka ce Habasha yana daukan yawancin gunda a yau ake ce mishi Ethiopia da kuma kasar Somalia da kasar Djibouti da kasar Eritrea wannan duka wato Habasha ake cewa da sannan suna makwabtaka da Yemen idan ruwa ne ya raba tsakaninsu da Yemen in ka tsallake ruwa shikenan ka shigo Habasha amma aka toshe aka shafe wannan tarihi na musulunci a doron kasa kuma abinda zai baka mamaki tarihin da gun yake da shi har ƴar manzo sallallahu alaihi wasallama sayyida Ruqayya ta haihu a Habasha ku duba wannan tarihi sai dan ya rasu a Habasha kaga kenan su Habasha yanzu suna da jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kasar su ba san takamanne ina ne aka binne jikan manzo Allah dan Ruqayya a Habasha ba amma duk wannan zaka ji baka jin tsoriyar wannan tarihi abinda muke nufi da wannan shine shi manzo sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da damar karancinsa da rauninsa yayi da ya ware wasu ya fidda su a Makka suka je Habasha sannan kuma su kuma kafiran Makka Allah bai ba su damar amfani da daman da suke da shi ba suna ji suna gani ɗan kaɗan ɗin suka yi yawa suna ji suna gani masu launin suka yi ƙarfi har suka haɗa ƙarfinsu a Madina shine fa'awaku ya ɗauke ku daga Makka ya haɗe da ku cikin Madina shine wa ayyadakum bi nasrihi ya ƙarfafa ku da cin nasara irin nasa a yaƙin Badar ɗin da ya sa su mutanen Makka suka tsorace ku wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati sannan ya arzuta ku da daga halalin dukiya su ne ganimomi waɗanda kuka samu a yaƙin Badar Allah ya arzuta ku da shi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkuruna saboda gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan fassarar ayar kenan idan muka duba khususin mutanen Badar waɗanda a kansu Allah ya saukar da ayar kuma yake magana a kansu amma idan muka duba wannan wato tunatar da dukkan musulmi ne na duniya gaba ɗaya saboda musulunci a duniya da yana da rauni musulmai kaɗan musulunci yana da rauni musulmai suka yi yawa suka samu ƙarfi suka samu tattalin arziki kafin a zo a mamaye tattalin arzikinsu da salo na mulkin mallaka mubasharatan da kuma salo na mulkin mallakan da yanzu ake wa ƙasashen musulmai ghaira mubashara da gaba da gaba turawan mulkin mallaka suka fito duniya kowa ya kwashe ya cinye wani nahiya na kasashen musulmai suka kakkasa suka kashanshana kasashen musulmai suka kowanne da nasa Germany tana da nata da take da shi America tana da inda take wa mulkin mallaka Ingila tana da inda take wa mulkin mallaka Faransa tana da inda take wa mulkin mallaka haka nan kananan kasashe masu mulkin mallaka irin su Japan to daga nan kuma aka dawo wannan salo na mulkin mallaka wanda gaira mubashara kuna da dukiya ba ku da ikon sarrafa dukiyarku kuna da masarauta ba ku da ikon zaben sarkinku duk komai da komai sai dai a yi muku shi ta sama kuna da dukiya ga talauci kuna da dukiya ga yunwa kuna da dukiya ba za ku sayar ba sai kun kai musu za su sayar in sun sayar su ba ku abin da suka ba ku kuma ba za ku ajiye kuɗinku a gunku ba sai dai su ajiye muku to shi ne aka shiga irin wannan yanayi bayan rushewar daulolin musulunci waɗanda suke Afrika da Asiya musamman uwa uba daula ta Usmaniya ta Turkiya to saboda haka ana Allah subhanahu wata'ala ya ce wasu kuriza antum kalilun mustada'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaffafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkuruna
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول أماناتكم وأنتم تعلمون
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون kira ne har yanzu zuwa ga mu'minai yadda a baya aka ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa rasula aka kuma cewa ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum kuma anan aka ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah wa rasula ya wadanda suke imani kada ku haƙinci Allah kada ku haƙinci manzo sallallahu alaihi wa sallam haintar Allah subhanahu wa ta'ala shine munafirci bakai imani da shi ba a zuci ka shiga cikin musulmai ka ce kai imani da shi shine yaudara Allah kuma yaudaran mu'minai to shine cin amana Allah subhanahu wa ta'ala cin amana manzo sallallahu alaihi wa sallama shine duk abin da kake ji na gata ka samu wannan gata a sanadiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo ma musulunci ya baka gata musulunci ya tsara maka rayuwa musulunci ya fidda kai cikin dabbobi ya mayar da kai cikin mutane saboda haka haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kamar yadda ya faɗa fa alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'u nuran ladhi unzila ma'ahu imani da shi girmama manzo sallallahu alaihi wasallam sai makanishi kare mishi martaba a duk lokacin da baka kare martaban manzo ba baka kare martaban addinin da yazo da shi ba baka goyi bayan masoyansa ba to ka ci amanan manzo ne sallallahu alaihi wasallama shine shi cin amana wanda ya kyautata maka kuma ka zo ka muzguna mishi shine cin amana to shine yake wa takunu amanatikum anan akwai harfu asaf la akwai harfu nafi la wanda aka kaddara asali wala takunu amanatikum amma fi'ilin yana da wajihi guda biyu kamar yadda zamu zo mu bayyana kamar inda Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batili wa tatumul haqqa wa antum ta'lamuna ai wala talbisul haqqa bil batili wala tatumul haqqa sai ake amfani da la ta farkon a wannan jumla ta biyu. Hakanan la takunu Allah wa rasula, sannan wala takunu amanatikum. Aka yi amfani da la ta farko a nan, nan ma ya zamanto wala takunu amanatikum. Idan aka ce khana ya kunu, shi ne diddu, diddu na amina ya amanu, diddu na ana amina ya amanu shi ne ya zo a hadisi wai za'a tumina kana kana ya hada ibaki ya kawo abu da diddunsa. Idan aka ce kana ya ci amana, ita mana ya rike amana, ya rike amana. In aka ce al'amana yana zuwa masdari, yana zuwa ismi. In aka ce masdari amana, to ana nufin rukun amana. In aka ce ismi amana, ana nufin kayan amana. Misali abinda aka kawo ma aka ajiye, kisa aka fassara inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati, an tu'addul amanati ila ahliha. Al-amanat ajiya na amana, kama inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. To kenan yana zuwa ismi, yana zuwa masdari. Haka nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Ana cewa amina, ana cewa utumina, amina ya karbi amana, ko utumina ya rike amana, ko an bashi amana. Yana zuwa sulasi, yana zuwa kuma kuma fi ala wajni ifta'ala, wanda kowanne daga ciki mushtaqqun min al-amni, an dauko shi daga amnu ne, shine kwanciyar hankali da zaman lafiya. Saboda ma dama ba amana cikin al'umma ba kwanciyar hankali, irin mace-mace da kashe-kashe da sace-sace da ku gudana a ƙasan nan, duka sababinsa shi ne rashin amanan mahukunta. Da akwai amana, ba za su yadda a saci mutane ba, ba za su yadda a saci dukiya ba, ba za su yadda a ci mutuncin mutane ba. Rashin amanan shi ya sa su kansu kawai suka sani. To saboda haka aka ce an ɗauko amana min al-amni, wato daga aminci, kwanciyar hankali, istikrari da zaman lafiya. A nan ne aka ɗauko al-amana. Al-amana al-amana al-khiyana, ofat nasi khiyana amana, bai ɗaya kishiyoyin juna. To shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kowanne daga ciki cin amana Allah, cin amanan manzo, kuma cin amanan junanku. Wa'innan abubuwa guda uku, cin amanan Allah, cin amanan manzo, wannan munafurci ake ce mishi. Duk wanda ya ci amanan Allah, ya ci amanan manzo, wannan shi ya bar musulunci kai tsaye. Su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'uruna. Saboda mukhada'a, yaudaran Allah, yaudaran manzo, to munafirci kenan. Shi yasa ayar ta zo a sifar munafikai, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa fil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'uruna. To domin haka duk iya kokarin da zaka yi ka tabbata ka rike amanar Allah, ka rike amanar manzo. Takaitaccen rike musu amana shine ka kula da addini. Duk gaɓoɓin da Allah ya halitta maka ya baka su amana ne, ya maka ido amana, karka kalli abin da ya haranta ka kalla. In ka kalli abin da ya haranta maka ka ci amanar sa, ya sa maka ji amana, karka ji abin da ya haranta maka ji. Da zarar ka ji ka ci amanar Allah, ya baka harshe amana, karka yi ƙarya, karka yi da mutane. Sannan ka faɗi gaskiya. Da zarar ka aikata abin da aka hana harshenka ka aikata, ka ci amana. Haka Allah ya maka al'aura, haka Allah ya maka hannu, kafa, da dukkan gaɓoɓi, gaɓoɓi manya-manyan gaɓoɓi, wanda kowanne ɗaya ƙarƙashinsa akwai gaɓoɓi da yawa, su 60, su 360. Kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da Muslim ya rawaito, inna lillahi inna Allah ta'ala khalaqa li bani adama 360 mafsalan. Allah ya halitta wa dan adam gaɓoɓi 360. Kowace gaba guda ɗaya ƙarƙashinta ana samun na'urori dubbai ko miliyoyi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala kadai ne ya san iyakacinsu. Waɗannan gaɓoɓi 360 kowace gaba amana ce. Saboda haka shi ɗan adam kacankan ɗinsa amana ne. To shi ne la takunu Allah war rasula. Haka nan abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ka, dukansu amana ne. Da zaran ka aikata ka ci amanan manzo Allah, kana ga ana cin mutuncin manzo Allah, ka ci bashi kariya, ka ci amanan manzo Allah. Haka nan cin amanan juna sanannen abu ne. Wa takunu amanatukum ay wa la takunu amanatukum, suna nan da yawa. Kowa nan ya san me ake nufi amana tsakanin dan adam da dan adam. Idan mutum ya gaya maka asiri tsakaninka da shi, to ka tadi karka gaya wa kowa, ko da wannan shi ma abokinku ne kai da shi duka. Amma kai ya keɓanta ya gaya wa, to karka gaya wa ɗayan. To da zarar ka gaya masa, to ka ci amana. Haka nan amana tsakanin mata da miji. Wani abu ya wakana tsakaninsu, ya je yana bawa abokanansa labari, ko ta je tana gaya wa abokan ƙawayenta labari. Haka nan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatikum. Kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi amana, kowa kuma sai an tambaye shi akan amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Saboda haka ɗa amana ne aka ba wa uba, ya bashi suna mai kyau, ya bashi ilimi, ya tarbiyyantar da shi, ya hana shi ayyuka haramtattu, ya tabbata baya ɗauke-ɗauken kayan mutane, ya san su wane ne abokanansa idan ya fito, ya san da wa suka fita, in ya dawo ya san a ina ya zo. Wannan duka amana, duk amanoni ne. Haka nan mata amana ce a hannun mazajensu, suna nan amana da yawa birki. Balle uwa uba a ce ka ɗau baki ka kibiya, an baka ajiya ka cinye, ka ɗau alkawari ka saɓa, ka yi magana ka yi ƙarya. Waɗannan su ne ginshiƙai na amanu, wanda ma dama mutane ba su kiyaye amanun junansu ba, kada su fara tunanin samun zaman lafiya. Saboda zaman lafiyan al'amnu ɗin mustaqqun ne, an ɗauko shi ne daga amana. Saboda haka abin da yake faruwa a ƙasan nan ɓangaren mahukunta cin amana, ɗaukan alkawari a saɓa, maƙudan kuɗi, albarkatun ƙasa, dukiyan ƙasa, kuma a haka ga dubban matasa ko miliyoyin matasa sun gama university babu aiki yi, ga sunan a karkara, ga sunan jihohi ga sunan a ko ina matasa kuskiliyoyi babu aikin yi, kuma kasar su na ɗaya daga cikin kasashe na duniya da ake ji da albarkatun kasa ba kawai fetur kadai ba. To wannan duka mabukunta su san da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su a gobe kiyama, saboda shi ne jagora, ba kawai yana jagora wa mutane bane kamar yadda su masu jagoran suka dauki haka, abin ya wuce haka. Idan kai kansula ne, duk tsuntsun da yake karkashin wadinka da dukkan dabba da dukkan kwaro waɗanda suke rayuwa a wadinka, to duk amana ne sai Allah ya tambaye ka a kansu. In kai chairman local government ne ma haka, tsirrai da suke fita a ƙasa ka samar da ruwan da za ka ba su wannan tsirrai, dabbobi ka samar da ciyawa ka kiwo ta, ka yi gonar ciyawa da dabbobi da suke ƙarƙashin mulkinka suke ci, ka samar da ruwa da tsuntsaye da suke rayuwa a ariyan inda kake mulki suke sha. To ba wai kawai ana nufin ɗan adam ba ne, duk kwaro da dabba da ciyayi da jishiyoyi waɗanda suke rayuwa a inda kake jagoranci kake mulki, duk amanoni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ka a kai. Abin sha'awa, mun je kasar Morocco al-Maghribul Islami, muna tafiya sai muka ga jeji ruwa na gudana, mun da su cewa kogi ne, sai aka ce a ba kogi ba ne, bohol ake yi babba sai a buɗa kawai a bar shi a buɗe, saboda dabbobi waɗanda suke kiwo a jejin su samu ruwan da za su sha. Wani bu kuma ba damuna ba ne, amma sai ka ga kore shan, sai ka ɗauka ko shinkafa ne ko alkama ake nomawa, sai a ce ma a'a, gona aka yi na ciyayi saboda dabbobin da suke jeji su samu ciyawar da za su ci. Kaga wannan kenan, su sun san da dabbobi na ƙarƙashin mulkinsu, ciyayi da bishiyoyi na ƙarƙashin mulkinsu, ba ƙasa irin ta Nigeria wanda shi ma ɗan adam bai samu ruwan da zai sha ba. Har yanzu a Nigeria akwai rijiya, abin kunya duniya ta ci gaba, ruwa shi ne abu mafi araha wanda cikin sauƙi za a wadatar da mutane, amma abin mamaki har yanzu a Nigeria ba ma a karkara ba, a birane irin cikin garin Kano ma za ka iya samun rijiya, wanda ƙasashe ƙanana na duniya wanda su ne ci gaba za su iya yin bohol guda ɗaya wanda zai ba wa gari guda ko jiha guda ruwa. Bohol ɗaya fa, asalin kogin da ke ƙarƙashin ƙasa shi za a je a tabar. Masu ilimin ruwa ka tambaye su, za su gaya ma ruwa jeji-jeji ne a ƙasa ɗin, jeji-jeji ne. Akwai jeji kogin da yake kwanci a ƙarƙashin ƙasa, idan aka je aka tarar da wannan kogin, to aka sa babban semo, ba irin ƙananan semo nan ba, to ruwa ko da za ka yi bene hawa ɗari ruwa sai ya ɗaga. Sannan bohol ɗaya kawai za ka yi yodistir gaba ɗaya, wannan bohol ɗin ya ba su ruwa. Amma za ka ga ‘yan kungila suna ƙananan bohol na samun kuɗi, amma bohol ɗin ba su amfani, a nan layin akwai bohol, a can layin akwai bohol, kuma duka ba sa ba da ruwa wadatacce. Maimakon gwamnatin jiha ta yi bohol babba wanda zai ba wa jiha gaba ɗaya ruwa, amma a dinga cire kuɗi ana yin ƙananan bohol, kuma ruwa har yanzu bai wadata ba. Ba ƙauyuka ba ma, cikin birane ma za ka same su da rijiyoyi. Duk da tarin zuciya da tattalin arziki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa Nigeria, to saboda haka muna kira ga mahukunta su ji tsoron Allah, su san da Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su a gobe kiyama. Saboda haka ne wannan aya ta tattare dukkan nau'o'in cin amana. لا تخونوا الله والرسول شن أمانة الله شن أمانة منذ ولا تخونوا أماناتكم شن أمانة نوء إيه سجن كالندق سيوان دمكي مغانا أخي كما سيقول الله يشي وأنتم تعلمون tare da cewa ku kun san girman girman amana, kun san girma da hatsarin cin amana, kun san da haka. To shine wasu anan suka ce wa antum ta'lamuna, kun san da wannan abin cin amana ne. Wasu kuma suka ce wa antum ahadu ilmi, ku malamai ne. Waɗanda suka fassara da wannan suna nufin in har kowa da komai ana umartansa da rukun amana ana hana shi cin amana, to yaya uwa uba kuma malamai wanda su ne suke faɗa, su suke jan ayoyi, su suke jan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama.
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أنا الله سبحانه وتعالى da ke akwai alaka tsakanin amana da ƴaƴan da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. Gani ƴaƴa, yadda muka faɗa a baya, amana ne gun mahaifa. To shi ne ya faɗi ɓangarori guda biyu na dukiya da kuma ƴaƴa, wanda dukiya yadda muka faɗa amana, ilimi amana, sarauta amana. Dukiya duk haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fitar a dukiya, in Allah ya yi ka ne arziki ka fitar da wannan haƙƙi. Waɗannan haƙƙoƙi akwai waɗanda suke wajibabbu, kamar fidda zakka, kamar ciyar da ƴaƴa, ciyar da matanka na aure, ciyar da iyaye masu ƙananan ƙarfi, ciyar da dabbobin da ka saye su, ciyar da bayi da ka siya. Waɗannan duka tilasta wajibi ne. Sannan kuma akwai waɗanda kuma kyautatawa ne, su ne su tara waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, sai ce wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masaki wal jari bil qurba wal jari junubi wa sahibi bil janbi wa bil sabili wa ma malakat aymanukum. In ka kirga za ka ga asnaf ne guda tara, wanda na farkon su idan ba su da dukiya ciyar da su wajibi ne, in suna da dukiya kuma ba wajibi bane. Dole ne mai dukiya ya kula da iyayensa, inda yake rayuwa ya kasance a irin wannan kun iyayensa suke rayuwa, abincin da yake ci shi da matansa da ƴaƴansa ya kasance irin wannan iyayensa ma suke ci, mahallin da yake zama ya kasance irin wannan mahallin iyayensa suke zama, duk abin da ya san ya yi wa kansa da matansa da ƴaƴansa, to ya tabbata iyayensa ma haka ne. Wato saɓanin irin rayuwar da yau ake, sai ka ga mutum da ƴaƴansa suna wani babban gida, sannan iyayensa suna karkara a ƙauye a buka na ciyawa ko kuma na ƙasa, yayin da zai siya wa matansa a tufa naira 20, 25, 30, sannan ya siya wa mahaifiyarsa wak na naira 300. Su ci nama, su ci ƙwai, su sha madara a can, kuma su kuma suna shan miyan kuka da kuma yakuwa da tuwon biski da laushi. Wannan take haƙƙin iyaye ne. Haka wa bizil ƙurba, dangi, in Allah ya ma arziki kannanka yayunka, ƴan uwan mahaifiyarka, ƴan uwan mahaifinka, su ci gajiya, su more wannan dukiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. duk wanda kaga bai da jari cikin su ka bashi, wanda kaga bashi da gida ka bashi, wanda yake mara lafiya ka siya mishi magani, mara abinci ka siya mishi abinci. Shine wabi fil qurba wal yatama, marayu na familin ku ko na makwabta ko na anguwa ka kula da su a dukiyarka. Wal masaki, miskinai masu kananan karfi na familin ku ko makwabta ko na cikin anguwa ko na gari ma gaba daya. Wal jari fil qurba, makwabcinka, makwabcinka mai karamin karfi, bashi da abinci, bashi da sutura, bashi da kayan sallah, nashi da na matan shi da iyayensa, ka hada kai muku kai da shi gaba daya. Wal jari junubi, kuma shi makwabcinka na nesa, makwabcinka na nesa au ko kuma wanda tafiya ta hada ka da shi a cikin mota, a cikin jirgi, da abin da ka siya, in ka aka siya abinci ka siya muku kai da shi, kar ka siya abinci kai kadai ka ci, za ka siwa wata ka sha, ka siya muku duka. Haka duk wani abu na kyautatawa ka dinga yi wa kai da waɗanda suke cikin motan ko wanda kuke fi ɗaya a zaune. Shine waljari bil qurba, waljari junubi shine wasahibi bil janbi, kenan abokin tafiya. Sannan wabil sabili, matafiya da ke ana shiga matsaloli a tafiya. Waɗannan nau'o'i su taran nan, dukkan mai dukiya ya mayar da hankali a kansu. Duk wanda ya ga yana da cikin matsala cikin wa'annan, ya tabbata yana taimaka musu cikin abin da zai sauƙaƙa, sauke duk wannan nauyin da yake kansa, ya yi foundation na alkhairi yadda Larabawa da Turawa suke. Mu'assasatul khairiyya, wanda a jarinsa ko a ribarsa duk wata akwai wani fasentin da zai dinga sawa cikin wannan foundation. A wannan foundation za a dinga yin ayyukan alkhairi irin wa'annan asnafi ɓangarori guda taran da muka faɗa gaba ɗaya. Kaga ya huta har ga Allah ya sauke duk wani nauyi da yake kansa. Haka nan a haƙƙi na amana ta masu sarauta, kula da talakawansu, sauƙaƙa wa talakawa rayuwarsu, sauƙaƙa cinsu da shansu, da harkokin noma, da harkokin magani, asibiti, da yi musu hanyoyi, da tona musu bohol, da sauƙaƙa musu rayuwa gaba ɗaya, da kuma ƙoƙarin kayan cinikayya sun yi sauƙi. Yadda ƙasashe suke za su yi abu naira ɗari ɗari a ƙasashen duniya, sai su karya a ƙasarsu su siyar naira 20-20 ko 30-30. Ma'ana duk in ka siya abin, wato gwamnati ta biya ma naira 70 a ciki, kai naira 30 ka biya. Ƙasashe masu dukiya, sanan ne dukiyar ƙasar yake morar, ake morarsa cikin tallafin fetur da aka janye a Nigeria. A gani? Ma'ana idan ana siyar da fetur naira 70, naira 100-200, to kai sai a siyar maka naira 70. Gwamnati a kowane lita ta biya maka naira 130. To dan gajiyar dukiyar ƙasanka ya isa wajenka, to amma aka janyi a wannan ƙasa, to saboda haka dole ne mahukunta su mayar da hankali akan waɗannan haƙƙoƙi da muka yi magana a kansu. Domin haka ne Allah yake wa'adamu annama amwalukum wa auladukum fitna, da to dukiya idan ba cire haƙƙoƙin da muka yi magana a kai ba, to ta zamo ne, ta zamanto fitina. Sannan kuma yara in aka jiye da su aka halaka, sun zamanto fitina. Sai kaga mutum yana sace kuɗi ya siyi gidaje, ya siyi gonakai, in kai magana sai ya ce ai akwai baya. Ma'ana baya na da yawa ne, ma'ana yana nufin yana da yara da yawa. To kaga kenan shi ya halakar da kansa akan jin daɗin ƴaƴansa da matansa waɗanda yake kiransu baya. To saboda haka ne Allah ya kira dukiya da ƴaƴa fitina. Mun fassara a jiya cewa in an ce fitina a shari'ance, ana nufin duk wani abin da zai tura ka aikata zunubai, ko kuma duk wani abin da zai raba ka da addininka, ko zai taɓa maka addini, shi ne ake ce masa fitina. Ma'ana dukiyarka ta zamo fitina ta raba ka da addini, ta hada ka da zunubai, saboda baka shirya haƙoƙin dukiyar ba. ‘Ya’yanka a kansu ka saɓi Allah, a kansu ka tara dukiya na haramu, sun hana ka ibada. ‘Ya’ya sun zamo ne, sun zama fitina. Wa anna Allah indahu ajrun azim, lalle ne mutane su sani Allah a wajensa akwai lada babba, shi ne gidan aljanna. Duk wanda ya sauke haƙƙi da cikin dukiyarsa, duk wanda ya kula da haƙoƙin ‘ya’ya, ba su hana shi ibada ba, ba su shagaltar da shi ambaton Allah ba, bai ci haramu a sanadiyarsu ba, to ya sani Allah zai ba shi ajrun azim, shi ne gidan aljanna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka mana. Malam ya tambaya na farko, yana cewa me hukunci da mutum zai karanta Alkur'ani mai tsarki ga manzo sallallahu alaihi wasallam?
Ma'ana ya karanta wato lada a isarwa manzo sallallahu alaihi wasallam, wannan yana ɗaya daga cikin kurubati ayyuka na alkhairi. Amma shi haƙƙin manzo, shi ya fi so ka mishi salati fiye da kai mishi saukan Qur'ani. Saboda haka ne Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Idan kana so son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai yawaita yi mishi salati. Salati ne Allah ya ce idan ka mishi Allah zai maka. Amma karatun Qur'ani da shi ka karanta Qur'ani ka bada ladan ga manzon Allah, kuma Allah shi ma zai karanta maka Qur'ani, bai faɗi wannan ba. Amma umuman ka karanta Qur'ani ko wata aya ko wata sura, ka niyya ladan ka bawa wani mamaci, wannan ja'izi ne, ya halatta ladansa. Mutum ya rasu ka karanta Qul huwallahu ko Falaki da Nasi ko Ayatul Kursi, ko ka sauke Qur'ani sukutum fakara zuwa Nasi, ka ce ladan a isar wa wane abokinka ko iyayenka, wannan lada zai ishe su. Kuma yin haka ja'izi ne. Har Ibnu Qayyim al-Jawziyya cikin ina ganin littafin ko Tariqul Hijratayn ne, littafin Hadith Arwa, afwan, cikin littafin Hadith Arwa da littafin Ar-Ruhu yake cewa hatta sallar farilla yace idan kace assalamu alaikum aka rubuta ma ladan, zaka iya niyya kace to wannan ladan da aka rubuta min na sallar farilla kamar azhar ko la'asar, a isarwa wani, yace za a isar masa. Wannan shi ya fada da matsalar kenan. Sauran jumhur ulama suka ce a ayyukan nafila ne, ibada ta nafila shine zaka bawa duk wanda kaga dama cikin mamata ladansa. Amma tafarilla ta kace, saboda tafarillan kai ma da wannan za ka yi kiliyarin ɗin kanka gobe kiyama, ka shiga aljanna. Saboda haka a duba littafin Kitabun Ruhi na Ibnu Qayyim al-Jawziyya, a duba Hadith Arwa, za ka ga wannan. Sannan kuma Ibnu Qayyim al-Jawziyya ya halarta, ya jawaza cewa za ka iya karanta Qul huwallahu dubu. Yake cewa al-Imamu Ahmad bin Hanbal ya kasance yana karantawa magabata waɗanda suka rasu Qul huwallahu uku, Ayatul Kursi uku, da Fatiha da makamantan ayoyin da ya faɗa cikin littafin Kitabun Ruhi da Hadith Arwa. Sanannen abu ne, duk da yau ake ganin cewa ba shi ba ne. Na'am.
Mallam, wannan yana cewa shi ne yake azumi sai jini mai yawa sosai ya karyo masa, ya matsayin azumin nasa?
Duk yawan jinin da ya fito a jikinka ma dama bai raunar da jikinka yadda za ka kasa yin azumi ba. Kusan jini baya bata azumi. Na'am.
Mallam, wannan yana cewa ya halatta zakatul fitri ya shirya da kuɗi ko dai dole sai dai da hatsi?
Dole da abinci, amma wanda za ka ba idan ya ce ka mayar mishi kuɗi, za ka mayar mishi, ka ba shi kuɗin. Ma'ana yana da shi abinci, ba shi da kuɗin da zai yi mai da maki. To saboda haka sai ka mayar mishi kuɗi, sai ka ba shi kuɗin a sansa, ba a san ka ba, in shi ne ya so. Na'am.
mallan wannan tana cewa tana so mallan ya yi wa mijinta gargadi domin yana zaluntanta.
Ba mijinta kadai ba ma dukkan mazaje su san da sallallahu alaihi wasallam a hijjatul wada, hijjatul wada lakcin shi kutubansa ta karshe ta ban kwana, sai da yayi nasi ya kama sunan mata ya ce usikum bin nisa'i khaira, ya ce ina muku wasiki da mata, kashadi karku danne haƙƙin mata, su masu rauni ne, Allah ya mallakar muku da su ya sa su karkashinku. Saboda haka duk haƙoƙi da suka shafi matarka to lalle ka mayar ka kula, illa iyaka idan ka san ba za ka iya zama da ita ba, za ka danne ta ba ne, ita ba ta ji daɗi ba, ba ta rayu ba, kamar yadda Qur'ani ya ce fatazaruha kal mu'allaqa, sai ka sauwake mata wani wanda za ta yi rayuwa mai kyau a karkashinsa sai ya aure ta. Na'am. Na'am, sallu ala nabiyyil karim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد فاتح المعول وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.